gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe da wannan maraici na ranar Litinin 1 ga watan Yuli shekarar 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com a jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna
kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa a shirin mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa akan batun gwagware da kuma wasu matsaloli da suka shafi aure a zamanin yau wasu maza ba sa son auren matan da suka rasa mazan su ko kuma auren su ya mutu to idan aka tafi a haka mecece makomar matan
da gaskiya makomarsu za ta ci gaba da zama cikin damuwa kuma abinda na fahimta shine waɗanda idan matansu sun rasu ba za su amru gwamnati ba hujjojin da suke kawowa shine ba ta san daukar dawainiya kuma duk wannan hangen nawaya da ake cewa Allah shike biyan bukata shine ko mai iya yin komai
ga kenan muna tafi da ƙarin bayanin wannan hirar kafin nan zamu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
to da farko zamu fara da amsar tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata a shafin mu na Facebook inda muka ce waɗanne irin matsaloli kuke gani gwauraye ke fuskanta a wuraren da kuke ga yadda kuka amsa tambayar
ta farko a yau ta fito daga wurin Muhammad Mustafa Madina Daura inda yace salam yau da gobe an zo wurin a gaskiya ko ba komai suna fuskantar gori ga abokan su masu aure
shi kuma Mansur Yusha Usaisa yace gaskiya abin dai ba a cewa komai
to Alhassan Dajuma kuma yace a gani na goraye suna fuskantar rashin nutsuwa da matsanancin talauci
shi kuma Musa Malam Ali yace tsangwama da zolaya a cikin abokanan su musamman wajen bikin suna ko aure
to shi kuma Al-Sadiq na Kande ya fashe da dariya yace to shi dai goro na daya akwai shi da mugun san mata amma babu zuciyar aure ga su da shegen kwadayi da rowa ga kazanta da kuma san dumaman tuwo da san ruba
shi kuma Mannar Zakari yace shiga mugayen halin neman kudi dan a kalle su da mutunci
sai kuma amsa ta gaba daga Abdullahi Mustafa inda yace babu matsalar da yake fuskanta shi goro tunda babu mai jiran sa balle a ga ya dade
sai kuma Idris Batura Dayyab yace ni a gani na ba wata matsala musamman a irin wannan kasar tamu ta Najeriya ɗan kuɗin da nake samu ni kadai suke iya ciyarwa
sai kuma amsar Adam Talagurum Hausawa inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah maudu'in ku na yau ni bani da ta cewa domin ni ma dan uwan ɗayan ne kawai ina muku fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya to mun gode
sai kuma Muhammad dan Budam Shani yace yau da gobe ikon Allah tabbas gwauraye suna fuskantar tarin matsaloli kadan daga ciki sune irin matsan lamba da jama'a suke masu
shi kuma Alal Alhaji Haruna cewa yayi salamu yau da gobe gwauraye suna fama da matsalar zargi da kuma tsangwama a cikin al'umma sannan ga uwa uba rashin samun nutsuwa
sai kuma Fatima Musa wada barikin Lari jihar Plateau tace yau da gobe masu maganin hawan jini tabbas matsalar gwauraye a jihar Mata Plateau wallahi matsalar na da yawa amma ga kadan daga ciki gwamnati ba sa iya zuwa aiki ba tare da mazaji ba sai kallakallan ƴan mata da kuma zuwa wajen da mata suke wuni kaga gauro babu zuwa aiki amma sai wahalar banza nagode
to Maryam sai kuma Suleiman Muhammad inda yace daga farko dai Allah ya fitar da su daga kangin rashin aure hakikanin gaskiya goro yana cikin tsaka mai wuya a inda ci da sha ya kusa ya gagare su saboda matsalar rashin kuɗi rashin tsaro da kuma damuwar tunanin aure dake gaban su
Daga ƙarshe kuma Amina Adamu Malama Dori da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika mu dai a wannan batu namu ido ne domin kada mu ce Amina mu gwamraye su ce man tabo su.
To kin ji su Maryam. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Na lura cikin amsoshin da aka turo mana wasu sun dauka tuzuru a matsarin gwauro shin daya suke ko menene alakar su
abu mai sauki ni ma ai na lura har na tuntube Dr. Yakubu Azari na Jami'ar Bayero dake Kano ga abin da yace
a bawshin al'ada akwai kalmomi guda biyu waɗanda suke tafiya a karkashin wannan tsari akwai kalma ta gwauro akwai kuma kalma ta tuzuru duka waɗannan kalmomi ne da ake amfani da su a gurbin wanda ba shi da aure to amma kuma akwai mataki na auren ko na rashin sa da yakan sa a kira mutum da daga cikin waɗannan kalmomi ga misali ita kalmar gwauro a kullum tana tafiya ne da mutumin da a rayuwarsa ya taɓa yin aure amma kuma a wani lokaci ya zama to ba shi da aure ta iya yiwuwa sabani aka samu aure ya rabu ta iya yiwuwa miji ne ya mutu aka rabu babu miji ko dai wani abu dai ne kama da haka amma duk inda gwauro yake ba a tarar mutum ne wanda a rayuwarsa ya taɓa yin aure amma wani lokaci a rayuwa ya sa ya zama to yana zaune ba shi da mata wannan shi akan ce wa gwauro to amma ɗaya kalmar ita ce ta tuzuru ita kuma tuzuru tana nufin mutumin da ba shi da aure amma bai taɓa yin aure ba masalan yayi shekarun da sun kai na a ce yayi aure har ma ya wuce shi bai yi aure ba shi akan ce wata zuri
to ta bangaren mata kuma ba su ma akwai wani bambanci
gwauruwa ita ce mata da suka yin aure kuma ya zama a wani lokaci babu saboda ai ita kalmar zawarci ga mace tana nufin lokacin da take zauna take sauraron wani namijin da zai zo su yi aure shi ita ce bazawara ne yin zawarci ko kuma namiji bazawari ne yin zawarcin mace wadda yake wurinta yake neman su yi aure saboda haka macen da ta taɓa aure saboda wani dalili na rayuwa ko na safani ko na mutuwa ko wani abu mai kama da haka wanda ya sa ta zamanto a wani lokaci a rayuwa ba ta da aure wannan mata ta zama gwauruwa
Idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan matsalolin da gwauraye ke fuskanta a al'umma albarkacin ranar tunawa da su da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe a makon da ya gabata a yau mun gayyace rabaran yawo a Hotsiga inda yayi mana bayani akan kowace gwauruwa ga abin da yace to rabaran yau muna tattaunawa ne akan gwamraye da irin matsalolin da suke fuskanta shin idan aka ce gwauruwa Wace ce gwauruwa?
To gwauruwa dai bisa ga magana Allah ita ce mata wadda mijinta ya riga ta zuwa gidan gaskiya wato mata wadda mijinta ya rasu ta yi aure amma kuma mijin Allah ya dauke shi ya raba tsakanin su to wannan mata halin da ta samu kanta tana zaman gwagwarci kenan.
Shekaru na bambanta matsayin gwauruwa?
Bisa ga magana Allah kama akwai magana shekaru akwai waɗanda suke gwamraye ne amma kuma matasa ne su waɗanda sun yi aure kuma shekarunsu yana nan tsakanin 30 har zuwa 50 to irin waɗannan magana Allah ta nuna cewa waɗanda suke jin ba za su iya jimrewa ba za su iya su yi aure domin suna da sauran kuruciya a jikinsu sannan kuma akwai waɗanda shekarunsu sun rigaya sun manyanta sha'anin aure din ma ya rigaya ya fita daga cikin zuciyarsu to kaga akwai bambanci akwai gwamruwa matashiya akwai kuma gwamruwa dattijiya
to a al'ummar mu na yau akwai gwamraye da yawa da ba su yi aure ba yawancin lokaci wasu maza ba su so su auri gwamraye to idan ba aure su ba ya kake ganin makomarsu
to gaskiya makomarsu za ta ci gaba da zama cikin damuwa kuma abinda na fahimta shine waɗanda idan matansu sun rasu ba za su auri gwamraye ba hujjojin da suke kawowa shine ba sa son daukar dawainiya ya yiwu mai gidanta ya rasu ya ban mata 'ya'ya waɗanda za ta taho tare da su su komo ƙarƙashin wannan sabon miji nata wanda za ta aura, to su kuma suna ganin wannan nawaya za ta zama musu babban kaya. To mafi yawanci babban kuje da suke kawowa kenan.
To akwai wani kira da za ka yi ma maza akan wannan batu?
Eh, gaskiya akwai kira. Abin da ni nake gani ga maza musamman wanda har ya kai ga yin aure, ko da Allah ya kira matar shi, ni a gani na ya riga ya wuce auren budurwa, kuma sai ya samu wata wanda ita ma Allah ya kira mai gidanta ya aura su tare su rufawa kansu asiri. Kuma duk wannan hangen nawaya da ake cewa Allah shike biyan bukata, shine ko mai iya yin komai ga kowa ga kuma duk wanda ya dogara gare shi. Don haka ina kira ga mazaje cewa ko da matarka ta rasu, kar kai tunanin auren budurwa, amma ka nemi wata, domin ni a gani na ma yana ga wanda har yayi aure ya sake komawa kuma ya sake auren budurwa bayan matar shi ta rasu, ya mai da kanshi baya, domin yanayin da ya samu kanshi zai koma baya ne sai ya sake kokartawa domin sa ta hanya ta zama cikakkiyar mace. Don haka hanyar nawaya din nan da duk tunanin da ake yi ba shi ne abin da ya kamata ba. Mu yadda cewa Allah ke biyan bukata, kuma mu rika komawa in har Allah ya kira mataye mu auri waɗanda su ma suna nan mazajensu sun rasu, shi ne zai fi mutunci da kuma daraja, su ma kansu za su san ana kula da su.
To Rabaran, wani tambaya kuma da nake da shi shi ne, me yasa idan gwauruwa ta nemi yin aure da wuri bayan mutuwar mijinta sai ya zama abin cece ku ce, amma idan namiji ne sai ka ji an yi shiru?
To gaskiya bisa ga al'ada haka mafi yawancin mutane suke ɗauka, amma ainihin gaskiya shi ne Allah ya halicci kowa da yadda ya yi shi bisa ga yanayin jikinsa. Waɗansu ba za su iya daurewa a cikin yanayin da suka samu kansu ba, wasu kuma za su iya daurewa. To babbar dai magana da magana Allah take gaya mana cewa gara a yi aure da a ci wuta, ma'ana da a shiga rayuwa mara amfani wadda kuma za ta kawo rashin ɗaukaka Allah da kuma ban kunya a cikin rayuwa. Kaga yin auren nan shi ne ya fi. Mafi yawancin mutane sun fi ɗauka al'ada. Ai al'ada kamar al'ada ce mace in mijinta ya rasu ta yi shekaru kafin ta yi aure, in ta ce za ta yi aure da wuri abin ya zama abin magana da surutu. To zahirin gaskiya wannan ba shi ne ba. Don haka kuma ina ma kira ga jama'a, duk wanda Ubangiji Allah ya sa haka ta faru da shi, yanayin da ya samu kanshi ya ga ba zai iya jurewa ba, sai a goya mai baya ya yi aure. Ba abin kunya ba ne kuma ba abin damuwa ba ne, domin ko littafi mai tsarki ya gaya mana cewa muddin miji yana raye to wannan igiyar aure tana a wuyan matarsa da shi kansa. To in ɗaya daga cikinsu kuma ya rasu igiyar aure ta rigaya ta tsinke, yana da dama ya sake auren wani ko kuma ita ta auri wani. Don haka ya kamata mutane su gane da wannan, a kuma daina yi wa irin waɗannan da suke ganin ba za su iya jurewa ɗin nan su yi aure ba. In sun yi auren da sauri ba abin magana ba ne, domin sun kuɓutar da kansu ne daga abin da zai zama musu abin kunya.
To sannan kuma Rabaran, akwai wani taimako na musamman da kake ganin ya kamata a ringa yi ma gwamnati?
Gaskiya akwai. Bin littafi mai tsarki ma a cikin littafin Yakub an ce addini na gaskiya na hakika shi ne a tuna da gwamnati da marayu. To suna buƙatar taimako tun daga abinci, abin kulawa na lafiya, da duk abin da ya wajaba wanda zai iya zama da taimako a gare su. Idan mutum zai yi tunani kai da kake raye ga iyalinka ka dubi bukatar da ke kanka, to ina ga wanda ko wanda babu mai taimakawa? Kaga akwai bukatar taimakawa. Kuma ga ikkilisiya ma ya kamata ya kasance kowace ikkilisiya tana da wannan shiri. Duk da na sani akwai ikkilisiyoyi da yawa waɗanda suka ware mako na gwamnati da marayu, to amma wannan ma bai iya biyan bukata. Idan muna da su kusa da mu, mu taimaka musu. Duk abin da muka iya yi zai zama da taimako, domin kullum a cikin bukata ata suke. Kuma bari mutane su sani cewa gwamnati suna nan, kuma bukatun nan nasu suna nan, kuma duk abin da zamu basu ba zamu iya biyan bukatar su ba, amma kuma zai sa su yi farin ciki su kuma sani cewa ashe ba a manta da su ba.
To mun gode kwarai da gaske Rabaran da wannan bayani da kai mana a yau.
To ina godiya kwarai.
A gaida Rabaran Yawa a Hotsiga. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar mu ji ci gaban tattaunawar da zauren matasanmu ya fara a makon da ya wuce, wanda wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya jagoranta duk akan batun abin da ya shafi aure.
Almatar, da wiya ka gama cewa in tana da ɗaya biyu zuwa uku wani ya aure ta, ban san me zaka faɗa kan wannan al'amarin ba.
Mata wanda suna mazai sun mutu suna da yara, ya kuma zamanto shi gwamnatin ya doko wata dabara can daban dan kama musu saboda ma yaran su yi lakon su ci gaba, saboda yaran ma ba saboda yaran matan nan tunda buga mata da yara babu shi, miji ya mutu ko cikin haraka wani an ta'addanci ne ko wata haraka can daban, iri wannan mata ya kamata su zamanto an kama musu.
Wani irin tallafi ne ya kamata kake ganin gwamnati ta ce gwamnati ta kama
mata cikin karkara suke inda ana wasu a management kaman gandiri gandiri yanzu kardi kuma a management nan kandaji da sauransu kullum a kana ji ana ce Nigerian yana ci da Nigerian E3N ana so a bunƙasa noma a bunƙasa karkara, ya kamata su manto a cikin karkara wadannan mata suma ansa su cikin irin wannan program ki zamanto ana ba mutane wurare na noma da sauransu suma a basu ka asa a basu paske suma suna da yali kuma wadanta ko suma ta kuma in dai wata harka ne ta zuwa fatoci ne extra suma ya kamata zamanto cikin a tallaha musu cikin abinda na sadaka cewa lutte contre la pauvreté
yaki
da talauci zamanto an sawar da nan mata cikin irin wannan program ke ga abur su baya ga zamanto abur su baya. Kuma muna da komin muna cikin yanayi na harka decentralization yanayi na transfer de competence, ai kun san mer kinan suma suna vote bice kin su akwai su ayyuka wanda suma ya kamata su matlakawa suma ya kamata zamanto sun girga wata program wanda mata irin wannan da suke cikin community su suma sun kama musu, ba sai gwamnati nan ya mai ba, ai cikin community manager jiha na akwai harkar community decentralization suna samu wani bitalle suna aiki da project program suma na American da American suma ya kamata zamanto irin wannan mata in ana in program ko ni project ya zo cikin karkara izamanto wadannan mata wanda ba su da maza suna da yara ga sunan ya kamata a kama mu
a bangaren gado mafi yawa ana tauye haƙin mata a wannan fanni a matsayinka na daya daga cikin masu gwagwarmaya a fannin kare haƙin ɗan adam, me zaka ce kan wannan al'amarin?
Wannan lalle matsala ce cikin Niger nan ne ya kamata izamanto malamai sun taka wata rawa memako suna zage-zage su kanu su cikin wayar azuwa sauransu, irin wannan abubuwa ya kamata suna kashe da suna ja hankalin mutane ba sanar ba. Kuma gwamnati da kanta tana da aiki na waye ma mutane kai saboda a kiyaye wasu abubuwa, ai kuna tunane lokacin zamanin kunce ai irin wannan abun wanda ci dukiyar marayu ya san da zai kowa ya sani tunda ya kowa ya sani kenan. Yau ma muna cikin harkar demokrasiya, muna da kungiyoyi malamai ko ina, muna da malamai cikin teko wacce television tana da malaminta suna da kungiyoyi suna zuwa ko ina, ya kamata ya zamanto malamai ya kamata sun tsawata bisa wani abu. Mu a fannin muna Durwa Dolom na zamani shi aiki mu waye kai kuma mu kama ma wanda an ci haka shi, wanda an ka ci haka shi yazo za mu kama mishi.
Kuma kuna samun irin waɗannan korafe-korafen matan da suke zowa su kama ku kukan cewa an kwace musu ko ƴaƴansu an kwace wa ƴaƴansu dukiyarsu ta gado da dai sauransu
sosai, kuma wasu ana gallaza musu amma ba su da ƙarfi su zo su ga muna saboda abinda na sarka cewa presenter su sukultural kaman
saboda wasu al'adu da
al'adu tsakanin al'adu su sai gammace ana gallaza mata amma ba ta da ba ta so ta zo wajen gwamnati ko wajen mu tace mu kai ga matsalar da yawa nan ana galla zama su cikin karkara da sauransu ne abinda da kai tunda gwamnati ta sani malamai sun sani malamai su ma su ci gaba da wa'azi na abinda Allah ya ce bisa harkar gado
kamar karamcin shekaru na kawo cikas game da zamantakewar aure watakila
to ba lalle ba karamcin shekaru ita kuriciyal kamar kuriciya ba kuriciya kamar ta shekaru ba a kuriciya kamar ta rashin sanin zamantakewa rashin samun cikakken labari cikakken tarbiya ko kuma yadda za a yi a kwatanta musu zamantakewa arme kenan arman ana yin shi ne ba tare da an san menene hukuncin arman ba menene hakkina menene hakkin abukiyar zamata kenan na san hakkina to menene hakkin abukiyar zamata
a dazo almasir ya kwatanta cewa wannan fannin kamar akwai roda ya kamata a ce su iyaye sun taka
kwarai da gaske kwarai domin ita tarbiya ta harko daga cikin gida take hutawa kenan uwaye su ne ya kamata su kwatanta ma ɗiyansu wato walau namiji ne ko kuma a'a ita macance kenan su kwatanta musu tun daga harko menene ka'idodin arme menene ka'ido zamantakewal hakkinka a bisa kan matarka menene hakkinki a bisa kan mijinki da su kwatanta musu da lalle zaman arme he an yi hakuri kenan zama ne za a yi na dindindin ba zama ne za a yi na je ka dawo ba a'a kenan in muddin aka ce zama ne za a yi na dindindin kenan wataran ke kaga abin da zai bata maka rai to menene mafita shine kai jure kai hakuri ka rihe idan ka abuskan wannan abun a ci gaba da zama in dan aka ce ba za a yi hakuri ba to muddin ba za a zauna ba su kwatanta musu da cewa mu kanmu da kuka ga muna zamne muka yi shekara da shekaru kenan mu ma wannan hakurin shine muka ta'amaka shine muke ta'amaka da shi idan bai mu yi hakuri ba da mu kawo waraka ba kenan su kwatanta musu da wannan kenan uwaye su ne makaranta ta farko ta tarbiyyar ɗiyansu a bisa kan kowane fanni musamman ma na arme to mahukunta ma akwai nasu gudunmuwar da za su kawo musamman na rage wato diya ta arme kenan yanzu in aka rage diya ta arme kenan samari ba sai sun je sun ƙarya ba ba sai sun je sun ciyo bashi ba ba sai sun je sun yi amfani da kayan wani ba su zo su yarda da
wasu yankunan Niger sun fara aiki da wannan matakin na rage irin hidimomin da ake yi a cikin bakukun aure
kwarai da gaske
kana son duk a ce misali kana kwatanta cewa ya kamata a ce duk fadin Niger an bi wannan sahu
kwarai da gaske yana da kyau wannan a ce duk fadin Niger mai matsalan aiki da shi he a hudo doka amma kuma mahi yawancin lokuta ba aiki da ita na ɗaya kenan na biyu shi wannan mataki yana da kyau saboda mi saboda zai rage wato yawan masu wato wanda basu da arme kenan da dan abun kadan kadan kana iya zuwa kai arme na biyu kenan to na uku ita ma wannan dokar kuma tana da illa
to mi ce illa
saboda mi nace tana da illa yau in aka ce arme wato an rage kuɗi kenan an kawo shi kasa-kasa to sakin arman hallo sai kai ga wani bangare sai kai ga hallo sakin arman yayi yawa saboda mi saboda arman bashi da zaza zan sake ki gobe ma ina iya zuwa in dauko wata kenan rashin tsadal wannan kenan yakan sa wato ta wani bangaren a cikin wasu wani kuma arman shi ma kuma sakin arman yayi yawa sakin arman yayi yawa saboda mi saboda a'a na san arme bashi da tsada yau da dan kudi na dan kadan in na sake ki ma ina iya zuwa in zai wata kenan shi ma yana da dan illa
to ina mafita
kenan mafita shine a daidaita
kamar ya kenan
mafita ka to arman wato kal a
tsawwalashi
kal a tsawwalashi kuma hallo kal ya zamanto an kai shi kasa-kasa
an sassauta su
sosai paske kowanne in aka tsawwala shi sakin zai yawa in aka wangake shi
aka komo kasa kware
komo kosi hallo sakin zai kara yin yawa kenan a daidaita a samu a wanga asan mafita.
Mala Rabi, wace shawara zaka baiwa matasa waɗanda ke da niyya aure duk da yake kana daidan daga cikin su? Akwai wata shawara da zaka ba su?
To shawara dai bata huce ta wato na harko shine adagi. Wato adagi a nemi hanyar neman kuɗi. Tunda yanzu in baka da hannunka zai maka wahala ka samu matal arme. Tunda arme yanzu ya zamanto kamar hannun jari ne. To in baka da hannun jari babu yanda za a yi ka samu zai yi wahala. Kenan adage wato a nemi ayyuka don a samu wato a samu ayyarmi.
Almasir,
muna hata kuma duk samarin Nijar zamanto su ma su yi arme kuma sun samu hanyoyi na aiki yanda kace ga mukanzu samari yau muna su zamanto wanda suka kare karatu wanda suka karkara duk cikin wagaye program na gwamnati izumunto kowanne an samu su aiki abun yi. Mata muna so a ba ƙarhi bisa lakol na mata paske mace yau in ta yi lakol ta yi tana da aikin ta ko in ta rabu sai ga wani ya samu ya arme ta kana nuko shine ni kullum muna koko izumunto mata suna lakol kuma suna neman ilimi paske mace yau in tana da ilimin ta tana aikin tana bisa aikin ta za ta samu arme ka gane ko kuma ko tana cikin arme ba za a yi mata walakanci wanda za a yi motan da ba ka gane ko shi muka sauran muna so a nau gani wasu abubuwa su rage ya zama to mata an sa su cikin karatun boko an kama musu su yi ilimi in ka ga an yi wannan abu sai ga abubuwa da yawa
sun sauya
bisar kan mata abubuwa da sun sauya yau biska yanzu maza yanzu na yanzu wani bi suna su ma suna na sun lissahi sai ga suna mamace wadda tana da arzikinta ko mace wadda dama tana da gashi wasu suna irin wannan lissahi kaga ai mata ma sun irin sa amma maza su yawa bisa wannan lissahi kenan shirin mu muna so yanzu duk mai ja yayi kokari sata boko ya kama muta saboda samu na degree kinta tunene aiki irin wannan ta samu din tan samu aikin ta tayi arme zaka ga arme nata ya bambanta da wannan daraja da za a bata cikin gida daban da wacce saboda yau
ko ba mishin tana iya ta dogara da
ko ba mishi tana dogara kuma yau wani bi wasu arme da zo ya ga wani arme da kai ba arme na neman arziki wasu na neman arziki.
To jama'a duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko dai akwai Muhammad Rabi'u ɗaya daga cikin gwabraye a birnin Yamai, sannan kuma akwai Mansur Muhammad ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a cikin ƙungiyoyin fararen hula a Nijara. A madadinsu da Nasiru Tankare da haɗa sauti, ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da engineer mu na yau Mr. Alfred Santos ni Amina Buhari Auna ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC
ta talo kuma da hakkin